sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fada wa manyan hafsoshin sojin ƙasar cewa ƴan makwanni ya rige musu domin maido da cikakken tsaro a ƙasar. Buhari ya kalubalanci manyan sojojin ne yayin wani biki da aka yi a fadar gwamnatin ƙasar inda aka musu ado da aninai daban-daban a ranar Juma'a. Shugaban ya kara da cewa yana fatan za su cimma wannan buri na tabbatar da tsaro nan da zuwa faduwar damina domin manoma su koma gonakinsu a sassan ƙasar. Ya kuma tunashe su da su kalli wannan nadi da aka musu a matsayin alama da ke nuna ana da kwarin gwiwa a kansu. A ƙarshen watan Janairu ne tsoffin manyan hafsoshin sojin ƙasar suka yi murabus aka kuma nada waɗannan sabbin. Fadar White House ta ce dukkan allurar rigakafin da ake amfani da su a ƙasar nan suna da inganci. Tana mai kira ga Amurka da su amince a yi musu kowace daga cikin su da suka samu. Kalaman fadar na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna magajin garin Detroit yana kin amincewa a tura ma yankinsa allurar Johnson & Johnson wacce aka sahale a yi amfani da ita a baya-bayan nan. Yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis, magajin garin na Detroit Mark Dogan ya ce duk da cewa allurar ta Johnson & Johnson na da kyau, yana ganin ta Pfizer BioNTech da ta Moderna sun fi kyau, inda ya kara da cewa so yake samarwa al'ummarsa ta Detroit abu mafi inganci. Sai dai yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a, mai ba da shawara ta musamman kan coronavirus a fadar ta White House Andy Slavitt ya ce sun yi magana da magajin garin wanda ya ce an samu rashin fahimtar juna ne, amma ba da gangan yake amincewa da allurar ta Johnson & Johnson ba, inda ya kara da cewa magajin garin ya zaku ya samu wannan allurar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan rikicin Myanmar ta yi kira ga mambobin kwamitin sulhu na majalisar a ranar Juma'a da su zamanto tsintsiya maɗaurin kiɗaya wajen nuna adawa da irin yadda sojojin ƙasar suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan masu zanga-zanga waɗanda suke ci gaba da nuna fushinsu kan juyin mulkin da dakarun ƙasar ta Myanmar suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Shirena Bogna ta yi gargaɗin cewa irin kwarin gwiwar da al'ummar ƙasar take da shi akan majalisar ta ɗinkin duniya ya fara gushewa. Ƙasar ta Myanmar wacce har ila yau ake kira Burma ta kwashe sama da wata guda tana fuskantar rikicin siyasa tun bayan da sojin ƙasar suka kifar da gwamnatin farar hula suka kuma tsare shugaba Aung San Suu Kyi da wasu manyan shugabannin jam'iyya mai mulki ta NLD. Su dai sojojin suna ikirarin cewa an tafka maguɗi ne a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba wanda jam'iyyar ta NLD ta lashe. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutum 20 sannan ya jikkata wasu 30 a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. Fashewar ta auku ne a wani gidan abinci da ke yankin da tashar jiragen ruwan birnin take, lamarin da ya tunnike sararin samani da hayaki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters Reuters kafar yaɗa labaran ƙasar tana faɗa. Tunnile har ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin wannan hari wacce aka sani da kai ire-iren waɗannan hare-hare a birnin na Mogadishu da sauran sassan ƙasar. Manufar ƙungiyar ta Al-Shabab da shi ne ta hamɓarar da gwamnatin ƙasar ta kafa dolar musulunci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ci gaba da hirar da muke yi da mai martaba sarkin zuru Major General Muhammadu Sani Sani. To madalla, a shirin da ya gabata mai martaba na mana bayani ne dangane da sha'anin tsaro a masarautar sa. A yau mai martaba zai ci gaba da bamu amsa ne dangane da tambayar da muka yi mar cewa wasu na ganin masarautar Zuru na dore ma ɗan sa kai gindi a wuce gona da suke yi da iri a wasu lokuta. Ga amsar da mai martaba ya bamu.
Wannan ba gaskiya bane. In ba don na tatsi faye ba, wallahi tallahi ai da wannan wurin da bai zauna ba. Kullum muna meeting na gaggawa na tsaro saboda mu daddada wayannan. Su yan sa kai din kamar yadda na faɗa su ne wayanda aka koro daga zanzara din. Su ne suka haɗa kansu suna ta wayannan. Suna ganin kila ba yi musu adalci ba da sauransu tun a so su yi ranuwar bayyana. Mun ta zauna ba da jami'an tsaro. Kowane sati sai mun zauna mun tattauna wayannan. Mun kira ƴan sa kai din shugabanni din mu daddada wayannan mu ba su hakuri. A ƙarshenta abin da ya kawo sauƙi ma abin muka ce to ƴan sa kai din tun da an ce a basu kada kore su ya jawo wani bala'i kuma muka ce dole a samu za su yi musu jagora a ƙarƙashin masarauta. An samu wannan biyan bukata ne. Mun samu babban shugabansu da kuma rassuna a cikin ƙasa duka kowane abun nan. District kana da leader nata. Kowane village head yana da leader na shi da sauransu da hannu. So yanzu in wani abu ya faru mun san wanda za mu riƙe. Akwai wani bukata daga wani wuri sai su kawo muna gashi. Mun daddada wa'annan duka an samu sauki. So wannan surutun mutane ne dai kawai muna nan muna aiki tsakani da Allah muna ta gyare-gyare kuma muna ta kare abu irin muna aiki jiran faruwa a ƙasarmu.
Waɗannan 'yan sa kai da ke ƙasar Zuru a tunaninka menene abin da ya kamata gwamnati ta yi musu don kwantar musu da hankali?
To, shawarwarin da muka ba gwamnati wasu daga cikinsu shi ne wa'annan mu ɗauke su kamar 'yan gudun hijira ne. Ba su da komai sun da ba su da komai ba su da wani sana'a ba su da al'umma. A yi maza-maza dadin daji dinna a yanka musu wurin noma kowa ya je samu inda zai noma kuma a dan tallafa musu a ba su wani dan kudi da za a yi ta. To an yi wannan muna ganin kila zai hana wannan irin tsada zaune da suke ta yi din nan duka a gina a bina ana neman kudi.
Duba da yadda 'yan ta'addan Zamfara suka yi fice wurin tafka aika. Misali 'yan sa-kai na yankinka da yake ana zargin suna dan wuce gona da iri wannan lokacin, ya za ka kwatanta irin ɗabi'arsu?
To, wannan namu daban ne. Wancan wanda suke fata mutanen gehen can ne, yawancin Fulani ne. Mutanen mu ba su fa irin wa'annan tabi'a, ba su fata, ba su fashi, 'yan sa-kai ba su fata kowa, ba su ɗauka kowa. Sun zo sun dage ne a boda in miyagun mutane sun duyun kuro za su shigo ƙasarmu su bi su a yi ta jira-jira da su.
To yanzu ranka ji dai kamar su aikin da 'yan sa-kai suke a masarautanka, kuna ganin kamar kwalliya na biyan kuɗin sabulu?
A yanzu, yes, suna dan ƙoƙari suna ta kakkare abubuwa faruwa a ƙasarmu. Don har yanzu bi da bi muka samu mutane na kwararowa daga Zamfara ɗin su zo su ɗauki mutane ko su zo su kashe mutane ko su zo su sace bisashe ko su zo su shiga gidajen mutane su kwashe hatsi da sauransu ɗin nan duka. To wannan duka suna dan karewa. Abinda ba mu ji daɗi ba dai daga baya da suka zo suka fara tsoma bakinsu cikin wasu abubuwa wanda ba su shahe su ba. Alal misali ana shari'a a kotu ko ya shahi wani ɗan uwansu sai su ce ba su yadda ba su je kotu su yi tsaye su ce su ba haka za a yi ba. To wannan ba aikinsu ba ne. 'Yan sa kai su yi aiki da 'yan sanda su yi aiki da 'yan banganmu su kare mutuncin ƙasarmu. That's all abin da muke yi yanzu.
To amma ranka yanzu idan muka duba girman matsalan tsaro a ƙasan Zuru misali ya girman matsalan yake ne yanzu?
An samu sauki kwarai a yadda na faɗa saboda muna zaunawa da su bibi saboda kuma suna da shugabanni yanzu suna bin umarninmu abubuwa su yi sauki. Mukan zauna da su bibi da bibi mun ce musu gashi. An mun ji an yi wani ɗan abu haka ba ka hanya ba mukan kira su mu ce kai wannan ba daidai ba dai. ya kamata su bar wannan to duk ana yin wayannan abubuwan sai sauke
misali muka duba kuma sauran matsalolin tsaro da arewacin Najeriya yake fama da shi ranka dai a matsayinka na masanin tsaro wanda ka kai general a rundunar sojan Najeriya menene abin da ya kamata a ce an yi domin a shawo kan wannan matsalolin na sace-sacen mutane da kuma aika-aika irin ƴan bindiga dadi a arewacin Najeriya
na daya babba abin da ya kamata a yi duka gwanoni a zauna a hada kai a yi abu daya ba wannan jiha tana nata ba wancan jiha na nata a tsaya a bi gaskiya a kamanta gaskiya Kaduna ai suna yin abubuwa din da yadda ya kamata duka da sauransu suna bin abubuwa din dake to a wasu jihohi kuma sai su ce sam a biya Fulani wanda suke sata da sauransu din a ba su kudi duka wannan bai kamata ba mutum ya hito yana ta kashe kanin sa naka zo ka ce a biya shi compensation sai ya ce Fulani kuma a yi musu adalci ta faɗi wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba sanin ka ne cewa muna da Hilani kashe biyu muna da Fulanin daji muna da Fulanin gari suna nan suna jin daɗinsu yawancinsu sun yi makaranta iyansu sun yi makaranta amma na cikin daji suna nan ba abin da suka iya sai ɗan kiwo din nan halayensu kamar dabbobi ba abin da ake musu ba su zuwa makaranta ba su da ilimi na boko balle na Muhammadiyya ma ba abin da suka iya sai dai su kashe mutum ma ba ruwansu to sun shiga mawuyacin hali yanzu dole ne sai an tsaya an taimaka fa ne ina ganin wa'annan dole ne sai an tsaya bakin mu zama da a arewa a taimaka ma Fulani din nan na daji gyara halayensu a gyara yadda ake kiwo na zamani a kokkoya musu yaransu su je makaranta in akwai tallafi da ake ba kowa na gari a je a yi musu su batun ruga din nan na Fulani din nan ya kamata a dawo da su ai samma a arewa kada mu je muna tokanan wada can kasashen kudu su ba su da hilaye da za su iya yin irin wa'annan da sauransu din nan duka na ba da shawara na ce to me yasa ba za a yi kasuwan sai da shanu ba tsakaninmu yankinmu na arewa da kasashen Ibo mu yi katon kasuwa a boda din nan nan za a rika sayan shanu in Ibo suna so su sayi shanu su zo wurin su zo su sayi shanu ka je can kuma gefe daya duka gefen Yarbawa din nan a boda a yi wani katon kasuwa inda ake sai da shanu kowane bayar mai ke so daga Lagos ko daga ina ne yana so ya sai shanu ya san inda zai je ya sai shanu da sauransu shiga kasashen da ba naka din ba ka je ka jawo fada shi ke kawo hici da din a lokaci
mai martaba wasu daga cikin gwamnatocin jihohin arewa maso yamma sun shiga yin safanci ko kuma tattaunawa da 'yan bindiga daɗi a tunaninka kana ganin tattaunawa da 'yan bindiga nan abu ne wanda zai samar da zaman lafiya
na ko zai kawo zaman lafiya don su wa'annan mutane kamar da kawo da ne da wasu saba da kudi so kudi suke nema wurin gwamnati wasu ma an zauna da su an sasanta an yi abin nan kwana nawa suke yi kwana ɗan an kalila sun dawo sun koma ya gidan jiya da sauransu din shi yasa na ce dole wannan su ne duka arewa ne mu zauna bakin mu zama ɗaya matsala din kusan iri ɗaya ne duka arewa mu dauki mataki daya a yi abin nan duka kada wannan ce yana so ya faranta wa wa'ancan rai wa'annan kuma ga su rai za su yi abin da wa'ancan suka yi a samu bambance din nan bayan tsamanin daidai ba ne a zo a ce an yi sulhu da mutane wanda suke kashe mutane bayan ka yi sulhu da su ka ba su kuɗi na banza kawai gobe kuma su dawo in dan kuɗi din ya kawo ce su ba su yarda ba a sake wani sulhu kuma to mai ke na arziki da sauransu din nan duka dole na zauna a ɗauki mataki wanda zai zan na dindindin da za a samu zaman lafiya
masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako da muka yi makonni biyu muna kawo muku tattaunawa da muka yi da mai martaba sarkin Zuru Major General Muhammadu Sani Sani yanzu kuwa a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin hadin gwiwan tsakanin muryan Amurka da tashan Alfa Radio mai suna da Dangari. Sunana Abdul Mukis ED Kotoko. A cikin shirin mu na yau mun yi tattaki ne zuwa garin Atibobo inda muka ziyarci fadan mai martaba Ofelu Dan Usman jikan Abdullahi na Hudu. Mai martaba Ofelu Dan Usman ya koro mana dan takaitaccen tarihi game da masarautarsa da kuma yadda aka kafa zangon garin Atibobo. To jama'a sauraro, sai ku biyo mu domin jin yadda hiran mu da mai martaba Ofelu Dan Usman jikan Abdullahi ya kasance.
Ni ne Ofelu Dan Usman jikan Abdullahi, sarkin zangon Atibobo na Hudu.
Mai martaba, ka ce kai ne na Hudu, ko za ka iya ambata mana sunayen sarakunan da suka yi sarauta har ya kai kanka yau?
Sarauta dai an fara shi da kakana ne, amma kafin kakana ya zo akwai waɗanda ake ce musu mai unguwa. Da wannan an ka fara zama, akwai mai unguwa Ali mai gashin baki na farko, mai unguwa Barade uban Haruna, mai unguwa Malam Halidu. Ya kamata a samu sarki gaba daya, to shine aka fara da kakana Abdullahi Dan Azumi na Kurachi gari. To da shi ya zan babu, sai ubana ya doki karaga, shine Usman Dan Alkarya Dan Abdullahi Dan Azumi na Kurachi gari. Bayan shi kuma yayana ya doki karaga, sunan shi Ali Dan Usmanu jikan Abdullahi Dan Azumi na Kurachi gari. Tukunan ni Ofelu Dan Usmanu jikan Abdullahi Dan Azumi na Kurachi gari.
Na'am, mai martaba, ko za ka iya koro mana dan takaitaccen tarihin zangon Atibobo?
Kafin 1887 duka suna nan cikin zangon Atibobo. Ubana don kanshi an haife shi cikin zangon Atibobo 1887. It means kafin 1887 duka suna nan wurin nan. Suna nan wurin nan kuma suna fataucin su. Shi kakara ya zo da fataucin kante ne, ya zo ya sai kante ya koma da shi can kasan Hausa, ya sayar ya komo. Haka ne yake yi ta mu ubana kuma fataucin shanu, ana zuwa a so shanu a wuce a je da shi Kumasi.
Na'am, da suka fito kasan Hausan ne suka shigo Atibobo ko ku a'a sun yada zango wani gari tukunna suka shigo? Su nawa suka shigo Atibobo, kuma su waɗanda suka kafa zangon Atibobo wani yare ne su?
Ka gan shi Bahaushe, in ya riga ya bar kasan shi in ya zo, wani bambanci sakkwatacci zamfaranci nufanci duka yana aje su gefe ne, duka zuru Hausawa ne, haka suka dauki kansu. To ban tsama sun fi kaman mutum ma 12 ba, suka zo ba ruwan su da wai kai ba zamfare ni ko a'a, sun dauke su Hausawa ne, suke sha'anin su suna komin su tare yanda abin yake kenan.
To da Hausawan suka shigo garin Atibobo, suwa suka zo suka iske? Baya ga ƴan kasa sun iske wasu kabilunmu na zango?
Hausawa dai ba su iske kowa ba, ai sai sa har yanzu sarautan zango yake hannun Hausawa. Ai kai da ka zo ka fara, kai da kai ake yi. To yanda abin yake kenan, ba su iske kowa ba. Daga baya dai duk kabilu suka zo, kuma duka kuma saboda musulunci ba wani daban ciki, mu duka ɗaya ne. Akwai duk kabilan da ka sani arewancin Ghana, to suna Atibobo.
Na'am, kuma martaba ya iya dan koro mana wani abu kadan da kakanni suka shigo yanda aka yi aka ba su waje suka kafa zango?
Ni batun kakana zan iya faɗi.
Na'am.
Zuwan shi bai zauna Atibobo ba, ya wuce wani gari mal 10 in ka wuce Atibobo zuwa Kumasi, ana ce mishi Jato Zongo. Asali sunan shi Zangon Jatau, shi yau aka juya shi ana cewa Jato Zongo. Shi Zangon Jatau nan, shi kakana farin mutum ne, inda ya je zauna dajin nan kusa da inda yau ya zama Jato Zongo nan, inda ya fara zama kenan. To da za a haifi ubana ne ya komo birni, aka ɗauki cikin shi daga wannan ƙauyen Jato Zongo nan, shi aka haife shi cikin Atibobo, shi aka sa mishi Usman Dan Alkarya. To kaga yanda an kai kenan, fataucin kante da yake shi ya zo da wani abun hannun shi, kuma mutum ne wanda hannun shi bai da ƙarfi, yana bayarwa kuma yana iya mobilize mutane. In DC ce zo, shi ya iya organize a je a aza shi, ai ta mun ba lore, aza mutum ake yi a zo da shi. To kaga inda ya samu farin jinin kenan yana fataucin kanten shi yana wa'annan abu kuma yana karawa shi ya samu farin jini
ko mai mai ta ba zai iya koro mana abin da ya sa wannan zangon Atibubu ya shahara
to zangon Atibubu ne ya shahara saboda ko me zaka yi cikin Atibubu ko wan kusurwa in dai ba da Hausa ba to abin dai da mu muke yara an kace the largest zungo in West Africa shi a ce muka Atibubu ko ta wani hanya zaka bi shi dai Hausan nan tarihi yana nan ba abin koyi bane kaga masu kasan da aka iske bunun Atibubu in aka kwantanta garin duka wato su bangaren da za su dogi bai kai kashi 25
masu garin ma da kansu
yes duk fadin garin zango ne shi yafi yawa
to da me zangon Atibubu ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewayen garin
tsohon gari ne yake ya ci suna wai Atibubu yandi salga tamale lokacin bayi wannan garin da salga da yandi duk santan sayar bayi ne to shi yasa wannan garin tsohon gari ne ba garin yau bane ya dade tun fil azan
to kuna da wani take da kuka yi ma wannan zangon Atibubu
akwai shi wai Atibubu garin Janakwaku inda mai unguwa Ali mai gashin baki garin shege da shegiya in ka ga dan halantu bako ne
kai batun wani kwaku shine nika san da amina wannan bayani kadan
da kakannin mu suka zo wa'anda muka iske suke masu kasa su ne bunu to wannan lokaci bunun nan sarkin su shine Janakwaku
shi ya ba kakanni
shi ya ba su yace to ku je nan ga ku zauna in yaso mu duka mu ci amfanin juna
na'am kalubale da kuke fuskanta in akwai shi ka bar mu sani
kalubale akwai su amma fannin siyasa abinda an ka ce kai sarki ka fidda kanka cikin siyasa sai ana so ko menene a tura ka ciki kaina ga maka ubana 1887 muna zaune tare da yan gari kamar ma in ce ma mun zama du daya to she kwanan gani wa'ansu suke neman su ce wai mu baki ne mu kuma ba mu taba mu yadda kamar mu baki ne in suna son baki mun gura musu gidan mutuwan su su je su tone su amma mu ba baki bane
saboda haifan ku aka gurin
iyayen mu ma haife su nan tukuna su kuma suka haife mu saboda shi mu ba baki bane ba mu taba zama baki
shi sa wannan ne matsalan ku
shine matsalan mu amma garin don kanshi matsala daya ne in an kai aka magance mu na shi to sai mu ce alhamdulillah shine na ruwa ba mu da ruwa wannan garin duka ne ruwan sha ruwan komi da komi mu shine matsalan mu government je ta waiwayo da mutane abinda ake gaya musu daga can birni Accra ba shi bane su rinka tada kafansu su zo har inda mutane suke su gani da idon su wani hali mutane ka kasance suna ciki in yaso su gani da idon su kaman batun ruwan gare nake fadi yau muna cikin January watan farko to ni na ga maka har zuwa February mutum ya baka tausayi ba kyau inda aka ce an bar hadari to magana ya tashi to su komo su zo mu matsalan mu ɗaya da muke so in aka magance mu na wannan to sai mu ce alhamdulillah don ruwa ashi ne rayuwa amma ba mu da shi kuma sun sani ba bakon abu bane sun sani in abinda mu za mu iya mu yi da karfin mu da mun yi wani abin in yafi karfin ka dole hukuma ya zo ya tallafa to mun yi kuwa ba su ji
ta zama masu sauraro duka karshen tattaunawa na da mai martaba Ofailu dan Usman Jikan Abdullahi kenan a madadin sashen Hausa na muryan Amurka da kuma tashan Alfa Radio da ke garin Kumasi sunana Abdul Mugis Idi Kotoko nake cewa a huta lafiya
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Thank you.
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.